إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم قدياتا تبتغى الله وبنجد انت لكي بيكوبي ميسككين إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba 16 ga watan Rajab bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1441 wanda ya daidai da 11 ga watan Maris shekara ta 2020 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke number 39 Yakubu Avenue Daura da Galadima Road Angwari ni GR Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ina gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadus Salihin na Abu Zakariya Yahya bin Sharaf النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند منا تكن باب التوبة وقشن حديث عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنهما عندي كباد الابار توبا مهي فنسة ونن مجلس wannan littafi shine majalisi na 32 bayan malam ya koro mana bayani yanda Abdullahi dan Ka'ab dan Malik yake bada labari mahaifinsa ya zaunar da shi bayan ya manyanta ya tsufa baya gani shine jagoransa sai yake gaya masa din ya bashi wani ilimi ya ƙara ƙarfafa gwiwarsa a rayuwa wanda duk irin halin da mutum zai samu kansa to ya tabbatar in dai yayi gaskiya to ko bajima ko badade gaskiyar za ta kawo masa mafita da dadi ko ba dadi yayi gaskiya saboda karantarwar da Ka'ab dan Malik yake gaya wa dansa kenan sa'annan ko da kayi ba daidai ba kada ka boye mutane nayi kaza gaskiya ne to wannan shine zai ƙara darajarka kaga dan in ka ce ga abin da nayi wanda ka gayawa zai ce wani kai kuskure anan kai kuma zaka ce ni
na karba ni ma ina so zan gyara kaga daga nan kima ka tana nan amma idan kai ƙarya sai ya dawo ya gano ƙaryar mutuncinka zai zube darajarka za ta zube a wajensa kimarka za ta ragu sa'annan zai nisantar da kansa daga gare ka kuma ba zai taɓa yadda da kai ba haka abin yake to a wannan hadisin akwai karantarwar da jerin bayanin haka ya ɗauko tunda Ka'ab ibn Malik ya ba da labari yadda aka ƙaurace musu su uku kwana 40 a kwana na 40 ɗin sai aka ce ku kowa matarsa ta koma gida sura kwana 10 ya cika nawa 50 sai an yi kwana 40 ba mai magana da su a Madina ko sallama kai ba mai amsa maka sallama kuma an kai magana ba mai ma magana sai aka ce to ya koma matansu kowace ta koma gida kaga wani jarabawa to amma hikimar da ke ciki shine kaga a kwana 50 din 40 din da aka yi na farko an san musu rangwame kaga in ya koma gida zai dan rage zafi tunda a cikin a gari ba ne ma magana in ka shiga gida kaga me zaka iya magana da iyalanka ina fata an gane kaga za ta dan kebe masa cewa to a kwana 10 da suka dage to ya fi zafi dama aka ce aski in ya kai ne gaban goshi ya fi zafi sai aka ce to kowa matar shi ta koma gidansu Ka'ab ibn Malik tunda shi ne matashi a cikinsu duk sauran dattijai ne ya ce sai na tambaya sakinta zan yi ko koyaya kaga kenan idan mutum ya shiga cikin jarabawa zuciyarsa ta buɗe zai iya karɓar duk abin da ya zo masa shi sa ya tambaya sakinta zan yi ko koyaya kaga in aka ce ya sake ta kaga me zuciyarsa ta riga ta amince ne zai sake ta yana cikin me jarabawa wato yana daga cikin abin da ake so ni da kai musulmi a tarbiyya duk lokacin da jarabawa ta zo maka zuciyarka ka buɗe zuciyarka duk abin da ya zo ka kai hanzala da shi misali ɗanka ko ƴarka ko matarka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko amininka na ko wanka ko kaninka ke daga cikinsu bayi da lafiya yanzu ne ya kamata ka fara yi tarbiyyantar da zuciyarka ko ya yi rai ko ya me ko ya mutu to idan ka sa wa zuciyarka ɗayan biyun nan duk wanda ya faru zaka me zaka yi imani da shi saboda daman ka riga ka fara me tarbiyyantar da zuciyarka ɗayan biyu fa zai faru ko dai ya rayu ko kuma ya me ya mutu in mutuwar ta zo maka za ta zo maka da sauki duk da zai taɓa ka amma za ta zo maka da sauki saboda zuciyarka ta riga ta amince da haka zai iya faruwa sai dai kewa da juyayin kewan shi ne zai taɓa ka amma za ka yi imani da shi in kuwa ba ka yadda da haka ba to zai sa ka taƙi yin imani da ƙaddara ta Ubangiji wanda shi ne Ka'ab ibn Malik ya ce a dare na 50 ranar da za a cika 50 to sai Allah ya saukar da ayoyin da za mu ji su a gaba a cikin suratul Tauba Ka'ab ibn Malik ya ce ayar ta sauka ne manzo Allah na ɗakin Ummu Salama kuma sai ya kasance a wannan hali Ummu Salama ta ce in sanar manzo Allah ce a'a in kika sanar za su hana mu bacci mutane za su cika garin Madina saboda a lokacin ya karama ce ba kamar yanzu bane kowa ya san kowa gari in gari ya waye ya ce bayan na yi sallah a saman kanga saman bene saman sauro sai me shela ya yi shela me yekuwa ya yi yekuwa me kira ya yi kira cewa ina maka bishara
yace muryar sa ta riga zuwa yana kan abin hawan sa doki ko domin bisharar cewa me Allah yayi tuba a gare ni yace duka wannan lokacin kama min cewa ba saboda ban ji a bakin wa manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam dalilin sa in manzon Allah ne da saura inda manzala na da saukin kai kuma yana da tausayi kila zai tausaya masa yi a kwana 50 ba ne mai magana kila a dan masa gungume amma bai san me zai biyo a wurin Allah ba ko sai Abdul Malik yace sai aka mun bishara sai nace daga Allah ne ko daga manzon Allah daga Allah saka bai amince ba yace na cire riga na na ba wanda ya mun bishara a matsayin tukuici saboda ya kawo mun abin da zai faranta mun me rai yace kuma a lokacin bani da abin sawa sai wannan rigar amma da zan tafi wurin manzo Allah sai na aro wata riga sai na sa sai na tafi yace ga mutane ana ta mun lale maraba da zuwa yace har na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ba kuma muhajirai duk sun kewaye shi amma ba wanda ya tashi akwai sayyidina Abubakar akwai sayyidina Umar akwai Usman akwai Ali dukkansu ba wanda ya tashi sai wa sai Talha yace wannan abin ba zan taɓa mantawa ba saboda me Talha ya nuna min kauna da jiki yana gaya wa ɗansa kenan yace yana tashi yazo ya rungume ni kenan idan mutum ya shiga cikin farin ciki wanda ya nuna mai farin ciki baya mantawa da shi haka kuma idan mutum ya shiga cikin bakin ciki wanda ya nuna mai kauna da tausayi baya mantawa da shi wanda ya masa jafa'i ya nuna halin ko ukula yana nan yana kallon sa kuma wannan ba laifi yayi ba a addinance saboda ga Ka'ab dan Malik yayi ko din kuma abin da yayi laifi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai gyara akai amma yanzu matsalan tabi'a ce ta dan adam amma yanzu matsalan saboda zuciya an tarbiyyatar da ita Allah ya tabi'antar da ita san mai kaunanta mai tausasa mata kamatar wanda ya nuna mata jafa'i da juya mata baya Ka'ab dan Malik yace har na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tambaye shi yace na kan gani in manzon Allah na cikin farin ciki sai sai haske kamar wato wata yace sai ka ga yana walwala da haske yace ina gani haka din kuma manzo Allah ransa a bace kidan sa zai yi jawur ko sa zai yi jawur zai fada yace sai na fahimci akwai sauki to a irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsirata da kai yace ya ma'aikin Allah na sani abinda yasa Allah ya tsirata da ni gaskiyar da na faɗi ne kuma babu wanda Allah ya taba jarabtar sa a cikin sahabbai saboda ya faɗi gaskiya iri na gaskiya ce yasa aka juya mai baya ba fa ƙarya ba wa'ancan da suka yi ƙarya su me aka yi musu an karɓe su ko manzo Allah ya musu addu'a ko yace Allah ya yafe musu to su ma za mu ji meye makoman su Allah yace to a wannan lokacin sai nake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ina kauna a wurin Allah har in koma zuwa ga Allah kada in yi ƙarya a ragowar rayuwata tunda ya tsufa yanzu ko zaman tijo in ya tsufa yanzu duk labarinsa ina ne lahira sai dai in ya zama tsohon bariki amma da tijo duk inda yake saboda ya riga ya san cewa tabbas ko yau ko gobe zai iya mutuwa matashi ne baya wannan tunanin saboda yana gani yana da kuruciya yana kawo kansa tunanin shekaru 40 50 60 ma masu zuwa amma da tijo ina kullum sai ka ji ya ce Allah ya samu mu dama da duniyar nan lafiya saboda ya riga ya san abin da ya shuɗe a baya ba zai taɓa maimaita shi ba kai da za ka tambaye shi kana so ka maimaita zai ce Allah dai albarka a wannan saboda ya san in ya maimaita shekarun ba zai amfani ba ina fata an gane me 70 da yan kai in aka maimaita shekarun nawa kenan to kage ya zama liability me 60 da yan kai in aka maimaita shekarun nawa kenan 120 da yan kai kage ya zama liability an gane me 50 in aka maimaita shekarun nawa kenan 100 ya zama liability yanzu ta taba kunnansa da jikokinsa ne za su dinga hidima ko hankulin su za su dinga yi saboda me a zo a mai kaza a mai kaza a mai kaza shi sa kawai kowa yana burin Allah ya sa ya cika da kyau da me imani Allah ka sa mu cika da kyau da imani to gabar da muka kwana shi ne maganar da Ka'ab dan Malik ya ce wa inni la arju an yahfazani Allah ta'ala fi ma batiya ni ina kauna ina buri Allah ya kare ni Allah madaukaki ya kare ni fi ma baqiya abin da ya rage na rayuwata kada in yi me kariya tunda a da can ina da me kuruciyata ban yi kariya ba to kada Allah ya jarabce ni bayan na me na manyanta a ce kuma ina kariya kaga wannan yana nuna maka bainal khawfi war raja kaunar rahamar Allah da tsoron me azabar Allah sai yace qala Ka'ab dan Malik sai yace fa anzala Allah ta'ala sai Allah ya saukar da aya ta dalili na da abokaina da qad taba Allah 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا باب مالك yake cewa Allah madaukaki sai saukar da wannan aya laqad taba Allah ala an-nabi habbas Allah yayi tuba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ya yafe masa haddan da ya mawa an can munafikan ina fata an gane da uzurin da ne ya ba su Allah ya yafe wa manzo Allah an gane sai ya ce wal muhajirin to ba manzo Allah kai ba dukkan muhajirai su ma Allah ya yafe musu duk mutumin da ya hijira daga Makka zuwa Madina Allah ya yafe mai dukkansu sai ce wal ansari da kuma mutanen Madina kai tuban nan fana da yawa an fara da kanwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan ne muhajirai kaga darajar su ta karatawa ansar sannan sai wa al ansar daga manzon Allah sai muhajirai sai wa sai ansar kaga daraja kenan سيتي الذين اتبعوه في ساعة العسرة سوني وأن سكديشي المهاجرين دا أنصارا و ألوك تشين كنتي أن شاوهلا أنت في ياجن تبوك أنت في ياقوك ديوة ثم هلا أرد من ذا الله صلى الله عليه وسلم وأن سأتكين سكفافون سجيسس أجي sun wahala a rayuwarsu to Allah ya yafe musu wannan wahalar da suka yi don Allah tun ka fito daga Madina za ka je Makka daga ma cikin Madina kadai zuwa Abiyaru Ali ko ka duba tafiyar da ake yi a lokacin ka shafa titi suka yi ga titi ne da sauki ko sahara ce da duwatsu kuma duwatsun ba irin na yanzu ba dan hil ne haka a farfasa shi da aka yanzu ba aka fita dinga hawa su sauka su hau su sauka su hau su sauka har aka kai wajen sannan kuma daga nan suka taka tikanas har zuwa Makka kasa wannan mutanen ba ƙananan mutane ba don abin da za ka yi a duniya ba za ka iya kamo su ba rayuwarsu da baki ɗaya su kaf sun mai da ita domin addinin su sun taimaki addinin ne lokacin da addinin ke buƙatar taimako. Ni da kai kuwa mun zo duniya ne lokacin da musuluncin baya buƙatar taimako. Mun yi ko ba mu yi ba, Allah ya riga ya ɗaukaka addinin. Sa ku san wannan mutanen riga sun wuce, sun riga sun ƙetare wannan gadar ne ta aljanna, sun wuce sai dai a biyo bayansu. To Allah ya ce, min ba'di ma kada yazigu qulubu, ya alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usrati, ay mun fadi, min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum. Lokacin da Allah ya ce bayan jab da zuciya ko zukatan waɗansu daga cikinsu yana gab da karkacewa ya shiga cikin jarabawa, shine Ka'ab ibn Malik. An ce mai je roki manzo Allah ya gaya mai ƙarya ba? Yana gab da yi ko baya gab da yi? Yana gab da yi, sai ya ce amma ne a cikin Madina akwai waɗanda suka samu irin matsalata? Ko? Aka ce eh, sai jido da sauki. Amma ji matsalan? Sannan ga sarkin ina Kristoci ya turo mai me saƙo akan cewa me ya zo za su ba shi daraja ko za su karɓe shi, me alamar ake nuna mai a ya karkace ko ya watsar da addinin ya ne ya bi wancan. Sa'annan kuma gashi a kacokaf ɗin Madina ba mai mai magana, aka ce mai ka je ka nemi rangwame a wurin manzo Allah yanda wani aka ɗaga mai kafa matarsa ta tsaya tare da shi. Ya ce tuwani na sanyi matashi ne, shi wancan dattijo ne, to gara ma kai ma in fara, ko da ko na je ma da wani ido zan kalli manzo Allah. Wato mai laifi ya san ya yi laifi. Akwai sauki a rayuwa idan ka yi laifi ta yadda ka yi laifi, duk abin da ka yi ma ba za ka damu ba, ka san me ka yi ba daidai ba, amma ka yi ba daidai ba kuma kullum kana cewa ka aka yi wa ba daidai ba, ina rayuwa ta kasance haka? Abin ji matsalan? To kaga kenan ba gaskiya kake so ba. Abin ji matsalan? Allah ka shirye da mu. Sai Allah ya ce thumma taba alaihim liyatubu, sai Allah ya karɓi tubansu ya ɗaga musu kafa don su tuba. Shi ne ɗaga musu kafa da ake na kwana nawa? 50 ko? Ba mai magana da su. Ina fata an gane. Kuma gashi hatta idza daqat alaihim anfusuhum, har sai da ne zukatansu ya yi musu kunci. Wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi, suka tabbata babu wani makoma in ba zuwa ga Allah ba. Thumma taba alaihim liyatubu, to wannan sai Allah ya ɗaga musu kafa don su tuba. Shi ne ɗaga musu kafa a kwana 50 ɗin nan. Inna Allaha huwa at-tawwabur rahim, innahu bihim ra'ufur rahim, lallai shi Ubangiji gare su mai tausasawa ne kuma mai jin kai gare su. Innahu bihim ra'ufur rahim, Allah gare su mai tausasawa ne kuma mai jin kai. Sai hada siffofi guda biyu. Siffa ta farko ar-ra'fu, shine ar-ra'fatu, tausasawa. Shi sa wancan aka ce matarsa ta tsaya, kaga an tausasa masa. Sa'annan kuma ba a ce su bar Madinan ba, suna ina cikin Madinar, amma an ce kada a yi musu magana, an ƙaurace musu za su ga kowa amma ba za a musu magana ba. Kaga wannan shi ma tausayawa ne. In ba ka ba da sai a ce exile ko a dace su a can ungurmin daji, sai sun kama tana a dawo da su. Kaga wannan ba zai yi zafi ba akan wannan ko? To wannan kana ganin kowa, kowa na ganin ka, amma ba mai ma magana. Kai jama'a, ba ƙaramin mai imani ba ne zai iya jure wannan abu. ka duba a wajen aikin ka mana in kowa ya juya maka baya wani irin kunci kake shiga oh kana shiga cikin damuwa saboda ba ne ma mu'amala a cikin su sai ka ji duk ka shiga cikin kunci to wannan gari ne guda ba mai musu magana to Allah ya tausasa kuma ya tausaya musu tausasawa wanda yayi musu da kuma tausayin da yayi musu shi yasa ya yafe musu ya karbi tuban su kuma ya daga musu kafa sannan matan ma za su dawo gare su sannan kuma ya yafe musu har abada ba zai fushi da su ba kaga wannan tausayi ne nawa na Ubangiji sai Allah ya ce wa ala salatati alladina khulifu haka kuma tuba Allah yayi wa ala salatati alladina khulifu ga mutanen nan guda uku wanda aka kaurace musu aka saba musu aka daina mu'amala da su hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat har sai da kasar ko duniyar ta musu kunci duk da fadinta duniyar ta musu kunci وضاقت عليهم انفسهم كاوكن سو يمسو كنشي وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه سكتبتر باب مكوما فاتي زوا غا الله ثم تاب عليهم ليتوبوا سنن الله يا كربي يدا مسو كفا دان سو توبا ان الله هو التواب الرحيم lallai Allah shine mai yawan tuba kuma mai jin kai ga bayinsa sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya kaga yanzu yabo ya zo ko bayan kwana nawa 50 yanzu gashi Allah ya yabuwa Ka'ab dan Malik ya ce ku kasance tare da wa masu gaskiya punishment din kwana 50 amma daukatan har abada an gane punishment din kwana 50 daukaka kuma har abada har duniya ta nade Ka'ab dan Malik ya samu daukaka ba wanda zai karanta Qur'ani in yazo wannan ayar sai ya tuna da wa Ka'ab dan Malik saboda a kan shi Allah ya saukar da wannan da ƴan uwansa kaga wannan daraja ce ko kenan in ka shiga cikin jarabawa kai hakuri ƙarshen ta me za ta zama maka ne alkhairi an fahimci matsalan ƙarshen ta za ta zama alkhairi gare ka saboda ga Ka'ab dan Malik abin da ya faru da shi Allah ya ce ka kasance tare da wa masu gaskiya qala ka'ab dan malik sai yace wallahi ma an'ama allahu alayya min ni'matin qat ba'da idh hadani allahu lil islam a'zama fi nafsi min sidqi rasul allah sallallahu alayhi wa sallam alla akuna kadhabtuhu ka'ab dan malik yace na rantse da allah wallahi na rantse da allah ما انعم الله علي من نعمه قط تند الله يا هلكيني بي تقمن وت نعمه دقي با بعد اذ هداني الله للاسلام باين شي الله يا شريت دني زوا غا ادين المسلمين اعظم في نفسي وند يكي ده جرم ده درجه ازوچياتا من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تزكيه ده نيي ومنزان الله sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake ya tambaye ni me ya hana ni zuwa ne yakin Tabuka an la akuna kadhabtuhu cewa Allah ya taimake ni ban masa kariya ba ko kaga ashe kenan fadin gaskiya ne daraja ce amma yau dabi'ar mu musamman a Najeriya mun dauki gaskiya kaman me guba ina fata gani yanzu ba kirkin ga gaskiya sai ka ga an malkwade ta sai a ce a ko sai a ce a ai kaza ne shi da fa gaskiya ana kallo sai ayi buri-buri to sai ya Allah ba zai jarabce mu ba amma je matsalan ga gaskiya a canza shi kin ka fade ta a ce ka zagi wani kai wa wani rashin mutunci ko saboda ka fade me ka zama ka fade gaskiya sai kuma shi da yayi ba daidai ba sai a juya maganan sai a ce kai ne kai ba daidai ba kuma yanzu ana so ka me ba shi hakuri amince matsalan in ka tibure ka ce wallahi ba za ka ba shi hakuri ba ba ka yi laifi ba kuma ba ka saba wa Allah ba kuma da duniya za ta juya maka baya dan kai haka ba ka yi laifi ba har ga Allah amince matsalan Ka'ab bin Malik yace ni na ji dadi ban yi wa manzo Allah ƙarya ba me yasa ya faɗa haka za mu ji فأهلك كما هلك الذين كذبوا سيئن هلك كما يند وأن سكي كريا سكا هلك أجد ليني كبتاك كابسو سيني كريا سنجد لي أفرقوكو أرشب جفا وخيم العاقبة كريا كرشين كرشان كريا ممونات با أسبت شو متون جسكيات كتاكاري سيريا جيني كريات كتاكاري to duk wanda yayi ƙarya harshen ta mummuna ce gare sa sai ce inna allaha ta'ala qala lil ladina kadhabu hina anzala al wahya sharra ma qala li ahadin yace saboda lallai Allah madaukaki ya gaya wa waɗanda suke yi wa manzo Allah ƙarya a rana ta farko da aka tambaye su a lokacin da ya saukar da Qur'ani shine hina anzala alwahya a lokacin da Allah ya saukar da wahayi sharra ma qala li ahadin mafi sharrin abinda Allah ya gaya wa wani makhluki shi aka gaya musu ni Allah ya fadi ko za mu ci fa qala Allah ta'ala yace Allah madaukaki yace sayahlifuna billahi lakum sannu za su rantse muku da Allah idan qalabtum ilaihim duk lokacin da kuka dawo daga yakin Tabuka kuka shiga Madina zuwa gare su li turibu anhum dan ku kawar da kai ku kyale su a ce wannan na da uzuri ai su ba su da matsala ai sun fi su wani da ba su da uzuri kuma suka ki zuwa amma ji matsalan ka san shi yau in ka faɗi gaskiya sai a dinga aibanta ka wanda ya ƙarya kuma ne a yabe shi sai Allah ya ce to su wa'annan munafikan wanda suka yi ƙarya sun faɗi ƙarya ne saboda ku kauda kai ku daina maganar su sai ce innahum rijsun fa a'ridu anhum ku kawar da kai daga gare su inji Allah wa'ancan ba an ce a kauda kai daga gare su na kwana na 50 ba to su wa'annan har abada ku kawar da kai daga gare su innahum rijsun saboda su datti ne kazanta ne su za ka yi dubu-dubu da kazanta to Allah sai ya tabbatar da najasuwansu saboda su munafikai ne wa ma'awahum jahannam yanzu ka ji makomansu Allah ce makomansu wutan jahannama jaza'an bima kanu yaksibuna sakamako ne da abinda suka kasance suna aikatawa sun yi ƙarya ga ƙarshen ƙarya kaga hadisin Abdullahi dan Mas'udin da yace iyyakum wal kadhib ko dan a ƙarshe yace fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nar ko to kaga inda kai su ƙarya ya kai su zuwa ga ina wuta Allah ce sakamakon abin da suka aikata ne jaza'u wifaqa ko malaman usul suka ce innamal jaza'u min jinsil amal sakamako jinsin aikin da mutum yayi ne ake saka masa da shi sai Allah ce yahlifuna lakum litardaw anhum suna muku rantsuwa dan ku yarda da su fa in tardaw anhum فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين إن كو مسلمي manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muhajirai da ansar kun yadda da su fa Allah ba zai taɓa yadda da fasikai ba kuma fasikancin su wanda ya fita da su daga addinin Allah kaga confirm kaga abinda Ka'ab yake tsoro kenan ko Allah ya kiyaye shi ko bai kiyaye shi ba ya kiyaye shi saboda ya doge akan gaskiyarsa duk da gaskiyarsa ta sa ya shiga kunci na kwana 50 kadai amma kuma fa karshenta alkhairi ko saboda Allah ya yarda da shi kuma ya tuba gare sa kuma ya kira sa siddiq kuma yace ai koyi da shi kai wannan daraja ta kai daraja Allah yace ai koyi da kai kaga ba karamin mutum bane kai ko ina fata an gane ka duba inda manzo Allah yake cewa wani kaza sai ba suna ganin girman sa to wannan Allah ne gabaki daya yace ne a zama irin sa kaga Allah ne yabe shi wannan yabo ya kai yabo ya kai makura a yabo ko a ce Allah ke yabanka kuma kai ne da mahaifinka yazo yace kai kaga cikin ƴaƴana wani zak wato babu irin wani a cikin ƴaƴana duk wanda zai yabe ka a duniya ya kai wannan yabo kaga bai kai wannan yabo ba saboda me ubare yake ne yake yabanka mahaifiyarka ta ce duk cikin ƴaƴana babu irin wani kaga duk wani yabo da za a yi kaga bai kai na iyayenka ba ko kamar mata ce mijinta duk wanda ya yabe ta a duniya in ba mijinta ne ya yabe ta ba aikin banza ne haka ne ko ba haka ba amma idan mijinta ya ce kai a duk mata na babu irin wacce to duk duniya kuwa babu yabon da ya kai wannan amma yanzu matsalan in kuwa duniya za ta yabe ta shi ko ya ce kashi to fa ta yi asara an gane haka kuma kai ma a matsayinka na ɗa da duniya za ta yabe ka mahaifinka ya ce kashi wannan ɗa bai zama ɗa ba ta yi asara haka kuma in ba mahaifiyarka za ta ce kashi wannan ɗa bai zama ɗa ba duk duniya duk yabon da suka yi maka aikin banza ne gawofi ba yi da amfani saboda ne duk duniya ba ka da wanda ya kai su daraja kuma a duk duniya babu wanda in ya ce Allah yi wa wani kaza Allah ya gama yi maka kamar babanka da mamanka duk wanda ne addu'a a duniya bai kai addu'an babanka da mamanka ba kaga da mutane sun san wannan da mawadata musamman masu hali a yau sun san wannan to da ba zai je yana yi ma wani kazami boka ko wani kucaki ya je ya ɗauki dukiyarsa ya bashi ba ko da kawai zai je kyautata wa babarsa ne sai ya jira ne sakamako a wurin wa Allah saboda in ta ce Allah ya saka maka da alkhairi an gama Allah ya maka albarka an gama tafi kana tunkawo ba duk wanda ya ce sai ya ga bayanka to shi ne za a ga bayansa in dai babanka da mamanka za su ce maka Allah ya maka albarka Allah ya dade kai to duk duniya ka ja da kowa shi ne ke kasa ba za ka taba fadawa kasa ba saboda sun yarda ne da kai saboda manzala ce Allah ya san ya yarda Allah karkashin yarda iyaye in iyayenka suka yarda da kai to Allah zai yarda da kai in ko iyayenka na fushi da kai ko a bakin Ka'aba kake kwana Allah sai ya fushi da kai sai malam yace qala ka'abun Ka'ab dan Malik yace kunna khulafna ayyuha thalatha an amri ulaika alladhina qabila minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ukun nan da aka saba mana aka juya mana baya aka yi umarni ga wa'annan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi uzurinsu hina halafu lahu a yayin da suka rantse wa manzon Allah su wallahi kaza kaza manzo Allah ce an karba ku tafi Allah ya bi muku kaga rantsuwa kaga karshen rantsuwa inda yake kai mutum kenan ko فبايعهم من ذا الله كما يمس مبايعة يكره يمس مبايعة واستغفر لهم من ذا الله يرقب مستغفرة أبنجيجي وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي الأمر أمه harzuwa lokacin da Allah ya hukunci akan mu bayan kwana nawa 50 amma su wa'ancin atake aka karbi me kaga ƙarya tana da dadi a lokacin da aka dace ko amma kuma ƙarshen ta me mummuna ita kuwa gaskiya tana da ne zafi a lokacin da aka fade ta amma ƙarshen ta me alkhairi amince matsalo yace قال الله تعالى اي الله يتي وعلى الثلاثه الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو يتي wannan aya da Allah yace ga mutane uku nan da aka juya musu baya saboda sun ki zuwa yakin Tabuka ba wai an ambace shi akan sabawan da muke yi da mutane suka juya mana baya akan wannan yakin na Tabuka da muka ki zuwa ba wa innama huwa takhlifuhu iyana shine saba mana mu da yayi wa irja'uhu amrana da kuma maida al'amarin mu amman halafa lahu bisa waɗanda su suka rantse wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa atazara ilaihi suka kawo uzuri zuwa gare sa fa qabila minhu kuma manzon Allah ya karba kaga su amma mu sai manzon Allah ya ce to al'amarin mu yana wurin Allah sai abinda Allah ya yi da mu kuma muka hakura a kwana 50 din da dadi ba dadi aka muka hakura su wancan sun san sun shanta ke ko suna jin daɗi kaga ƙarya inda yake kai mutum cikin ƙarya zaka manta zaka ji daɗi kana ganin tasha to idan ta zagayo ta zagayo ta zagayo sai ta daga ka sama sannan sai ta sako ka ina ƙasa warwas kuma in ta faɗa da kai a ƙasa warwas ba za ka ƙara tashi kaga abin da ta yi ma wa'annan kenan saboda Allah ya fushi da su kuma ya shigar da su ina wuta kaga wa'ancan na kwana 50 ne su kuma aka ce har abada wanne fi zafi wanda aka ce har abada ko Allah ka tsare mu malam yace wannan hadisi muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito sa yace imam al-bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi da imam an-nasa'i da imam ahmad imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul magazi أبو حديث كعب بن مالك وقول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وانت آية كذا إمام البخاري أبو هجة دشي سيمانا يتي وفي رواية أو رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس يتي من زان الله صلى الله عليه وسلم يافتا آيات تبوك رانا الخميس وكان يحب ان يخرج يوم الخميس منذ الله كما ينا سو يدنج فتا ياكي رانن الخميس saboda a rubuta ayyukan sa a ina sama saboda a lokacin da mala'iku ne suke ne shifta suke canza aiki ina fata an gane alhamis da me da litinin kuma gashi yana ne azumi kaga ladan zai taru da tafiya jihadi da kuma azumi sannan kuma ga daukan aiki zuwa ina sama kaga falala ce mai yawa sai yace wa fi riwayatin a wata riwaya kuma wa kana la yaqdumu min safarin illa naharan fi dhuha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya taba dawowa daga tafiya sai da yini ko kuma da safiya wuraren karfe 10 zuwa 11 lokacin walha kenan fa idza qadima in kuwa ya shigo garin Madina bada'a bil masjidi yana farawa ne da masallaci ba gida yake zuwa direct ba sai ya shiga masallaci ya zauna yayi raka'a biyu sannan ya karbi ne gaisuwa sannan ya shiga cikin gida, kaga jagoranci kenan. Fa salla fihi raka'ataini, sai yayi salla raka'a biyu, thumma jalasa fihi, sannan ya dan zauna. Kaman kai ne shugaba a office ko kai ne katkat a office, idan ka dawo ina ya kamata ka fara zuwa gida ko office? Indai a Najeriya ne gida ake tafiya ko eh, kaga manzo Allah yana zuwa masallaci ne, in ya zo ya karbi gaisuwa sannan sai ya tafi ina na sai koma gida. Kaga ya kara samun lada saboda yayi tahiyatul masjid ko ya kara kyautata alakarsa da wa ubangijinsa, sannan sai ya shiga gida. Kaga an samu kariya kenan ko? Ina fata an gane. Kaga wannan yana daga cikin a tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba al'ummansa. Kaga wannan hadisi na Ka'ab dan Malik ya ba mu wato wani ginshiki a wajen tarbiyya, haƙuri, gaskiya, komin dacinta ka faɗe ta, sannan ka jure idan ka yi ba daidai ba ka faɗi ka yi ba daidai ba, saboda shi ne zai taimaka wajen bai warware matsalar. Amma in ka yi ba daidai ba ka yi ƙarya, kenan ne ana iya karɓan ƙaryarka. Amma in tafiya ta yi tafiya aka gano ƙarya ce, za ka faɗo ne warwas. An gane? Allah ya sa mu dace. Wannan shi ne ƙarshen wannan hadisi na Ka'ab bin Malik, wanda ya ɗauke mu kusan sati biyu zuwa uku ko? Saboda haka a nan za mu dasa aya, idan Allah ya raya mu zuwa lokaci na gaba sai mu tashi a hadisin Abu Nujayd insha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Gashi lokacin mu ya ja. Na'am. Daya ko biyu. Ina ku tambaya sai ni daya ko biyu. Na'am. Eh. Eh, har abada. Gaskiya ne ka faɗa magana ne ka ba zuciya. Ka ga wani observation? Ka ga shi zaka ce dattije ko? Shi zaka ce ma dattije. Duba tunanin. Wannan ƙarya guda ɗaya yayi. Suka yi ko? Amma ta dalilin ƙaryan aka yi fushi, Allah ya fushi da su na me? Har abada. To mu a yanzu ƙaryarraki nawa muke yi? Amma shi mutane amma su sakon abin da yake magana akai ba kawai in ka ce a rana ma kawai sai ka kyale na baya fa kan rana na baya fa ai nan ce a irga su ba su irguwa 20 ai 20 yayi kadan to yanzu mu duba wato wallahi abin tashin hankali ne guda daya suka yi Allah ya fushi da su. Wannan yayi daidai da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal insana ko la yatakallamu bi kalamin la yulqi laha qala, dan adam zai yi magana da dace shi komai ba sai ya dace da fushin Allah, wannan kalmar kwaya daya sai ta kai shi can kolin kasan kasan wutar jahannama, kalma daya guda daya. Yace kuma wani lokaci mutum zai faɗi kalma daya mai kyau, wannan kalma guda ɗaya dalilin ta Allah sai ya yarda da kai har abada, kuma zai ƙara fushi da kai ba. Yanzu ka duba Ka'ab dan Malik, ba gaskiya ya faɗi ba? Duniya ta mai kunci ko bata mai ba? Ya haƙura ko bai haƙura ba? Amma amfanin ya zo ko bai zo ba? To me yasa mu ba mu iya yin haka? Eh, kuma ya samu abin da yake so ba shi ne dan Allah ba? Da kuma ya samu mai ƙarya a wajen sana'anmu, mai ƙarya a tsakaninmu ko da juna, kai ba ma ƙarya kaɗai ba har da sharri ko? Sannan kuma mu dinga wallahi tallahi billahi lazi a san ƙarya ba, a ji mutum yana maka wallahi tallahi billahi lazi kuma wallahi ƙarya yake yi, kawai me dalili don ka yadda da shi? Kaga irin siffin waɗannan munafukai ne ya ɗauka kenan. kaga kenan ne yafi tsoron mutane akan wa Allah sai me na faɗi kaza a shikenan ba iyakaci mutane su ma me su ce wani baka kyauta ba shikenan sai ka ce na yadda kuma zan gyara an wuce ko ba wuce ba shikenan ko wannan faɗin gaskiyan zai ci haushin ka daidai lokacin amma zai ci kai amma ya burge ni fa haba da gaskiya kaga ka ba kowa sauki to yanzu kaga shikenan amma sai kaga mutum ya yi ƙarya kuma ya hada da sharri sannan kuma ya dinga wallahi wallahi billahi allazi kazali ina za mu je da rayuwar nan ba malami ba ba ɗalibin ilimi ba ba sarakai ba ba masu shugabanci ba ba mutanen gari ba gama gari kowa ya yi dubu-duma irin wannan safa kuma kawai akan abin duniya don tijjiyar da mutum yana da wuta ko yana da aljanna kawai da ko ake mai sa za ka yi mai karya ka gaya mai gaskiya mana ya ji haushinka in ya ga dama ya hana ka duniyar in ya ga dama ya hana ka lahiran mana zai ita ba ba mashi bane amma gara ka faɗi gaskiya a kyamace ka ya fi maka alkhairi da dukiya don ko a jima ko ba daɗe za a kika saboda in gaskiyar ta yi halinta ka kuma kiba ka zai zube kuma wani shi kenan ya maka me ɗan ji kenan har abada ba zai ƙara yadda da kai ba wani ma mutane 'yan Najeriya wani ma an kamai ba daidai ba fa suka ga yaƙi bin sallah wani ne ba ya shigo masallaci ga wani limami kawai sai ya fita sai je zauna a gefe kai ka sallah ce ni ba na bin shi sallah wani limami kuma makwabcinsa ne wai saboda ya ɓata mai ne wai shi ba zai bi shi sallah ba kaga a Najeriya kenan me ya hada alaƙar sallarsa da me da ɓacin rai wannan ai wani abu ne daban ko ba wai shi ba zai bi shi sallah ba saboda wai ya ɓata mai rai ga aljanna fa na hannun Najeriya ba mai shiga wallahi ba mai shiga aljanna in dai dan Najeriya ne a ɗabi'ar dan Najeriya ba mai shiga kana ɓata mai rai shikenan ya condemning ɗinka Allah ya shiryar da mu kai ne saboda ba ma so mu kuntuta saboda lokaci na'am wancan sana'a yake yi wannan kuma ba sana'a yayi ba wancan yana wal amilina alaiha ko ba an dauke shi ana biyan shi albashi ba haba yanzu maka nan inda ana biyan shi albashi to baya halatta ya karba shi sa shi wancan manzo Allah ce me ya samu mutane mun ɗauke su aiki su dawo su ce wai kazana su ne kazane nan al'umma su je su zauna a gidan babansu da mamansu mana su gani in wannan zai zo maka yanzu misali kana zaune haka lafiya lau ko gashi muna ganinka ko da zara an baka wani kujera wanda bai taɓa maka kyauta ba a ranar zai maka me me yasa da bai maka kyautun ba ka fahimci matsalar saboda baka da wannan kujeran yanzu ya san akwai wani abin da zai iya zuwa ya nema a wurinka sai kuma ka ji nauyi ka bashi saboda ya baka wannan kujeran wannan ba daidai bane shi kuma wannan tukunci ake kiransa saboda shi ma addini ne idan yanzu misali na zo na baka bishara cewa wane kwantarakin da kai a waje kaza an sa hannu kuma an ce in baka ina fata an gani saboda na maka bishara aka ce in baka sai ka ce kai wannan Allah ya saka da alkhairi ka ji daɗi ina fata ka gani sai ka mun tukuici tukuicin nan abinda ake so kada ya zama na cewa ma'aikaci ne shi wancan fa ma'aikaci ne wannan kuma mai gadin gidanka aka ba aka ce saboda wanda ya kawo baka nan sai aka bashi kana gani sai ka ce kai kuma contract ne na biliyan uku sai ka je ka duba wani anguwa misali don ka faranta masa rai sai ka shigo Yakubu Avenue sai ka duba gida na miliyan ɗari sai ka siya sai ka bashi eh misali ne na kama tukuici ne ko ba tukuici ba ya kama biliyan wasa ne to don ka cire miliyan ɗari to me no kai ka gane shi ne ka yanzu ka ga yanzu ka fitar da shi daga me daga talauci kuma ka fitar da shi daga gadi hanyar zuwa ba zai zauna a gidan ba ko in ya samu wanda ya bashi 150 da gudu zai karba ko zai je ma ba saura ya dan gina ne zai 3 miliyan 4 sauran kuma ya shiga ne shi ma zai fanta ma yanda kowa ke fanta ma shi kenan kaga shi ma shigo gari shi ma sai dai dauka kaga ka ce wace shi kenan ina fata ka gane misalin to amma wanda aka dauke shi aiki ana biyan sa to baya karban komai shine bambancin ka gane yawa wa alaikum salam lokaci eh ai ne na karshe to amma su tambaya su bari bayan karatu sai an sallah sai mu tambaya na eh mata da miji abu guda biyu ne to miji ya fi mata saboda ita aljannanta yana karkashin sa ina fata an gane shi kuma aljannan sa yana karkashin iyayensa ka fahimci matsalan saboda haka akwai wajen da za a karbi shedanta akwai wajen da ba za a karbi shedanta ba saboda ita mace a dabi'ance tana karkata ina fata ka gane ga abin da ya mata da daɗi shi sa manzo Allah ce mafi yawan su ƴan wuta ne saboda duk yanda ka kai ga kyautata mata duk ranar da ka bata maka tarai mata ce me ka taba cina na mun a gidan nan kaga butulki kenan ko wannan da yawa daga cikin mata sai dai ɗaiɗai ku daga cikin su ina fata ka gane wanda manzo Allah ce shi ke sa su zuwa wutar jahannama saboda haka shi miji saboda shi ne wanda manzo Allah ce shine wutanta shine aljannanta wata sahabiya ce ta fito daga gida hadisi yana cikin ashabu sunan sai manzo Allah tambaye ta ina ya mijinki wani sai ta ce yana nan lafiya sai ta ce sai manzo Allah ce mata kina kyautata masa sai ta ce ya ma'aikin Allah ina yi gurgudu sai dai abinda ba za a iya rasawa ba sai ki ku gane shine wutanci shine aljannanki haka kuma hadisi yazo a cikin nasa'i wata mata tazo ta tambaye na Aisha wa a duniya waye ya fi haƙƙi a kaina bayan na Allah da manzon sa sai nana shi tace mijinki sai tace shi kuma waye ya fi haƙƙi a kansa rawun hadisin yace ana jira a ce ita ka gane sakon sai nana shi tace maman sa ka bayyana sakon yawa ka bayyana matsalan iyaye su da sama ka gane yawa saboda iyaye ba abin da zaka iya saka musu a duniya ko me ka musu ka biya su ba sai dai ka lallafa shi sa in aka manyanta to za a yi ta lallafa su ne kamar yanda su ma suka lallafa ka kana yaro ka addabe su ka fitine su ba ka kai ma zaka lallafa ta hakura ba lafiya Allah ya sabu gaci fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk